amma inda ake magana akan mutuwa kamin a rantsar da gwamna shi sashi na 181 kamin sashi na 1 wanda yake nuna cewa in aka zaɓi gwamna ko aka zaɓi mutum ya zama gwamna cikakken zaɓi sannan ya mutu kamin a kasance a rantsar da shi to sun ba da wannan doka ya ba da cewa ana iya rantsar da mataimakin gwamna amma irin wannan yanayi da ya faru na Kogi State ba a kai ga gama zaɓe ba su hukumar zaɓe sun ce inconclusive wanda har yanzu ba a kai ƙarshen su ba kenan zaɓe har yanzu ba a yi shi ba bari a ce an samu an ambaci wanda ya ci an ambaci wanda ya faɗi shi wannan ba Allah da rasu Prince Abubakar Audu shi ne aka nuna cewa yana kan gaba da wajen ƙuri'a 240,000 to amma ba a ambace shi cewa ya ci ba an nuna cewa akwai wasu ƙuri'u masu yawa wanda suka kai kusan 50,000 zuwa 49,900 waɗanda suke ɓatattun ƙuri'u ne a mazaɓin wajen 91 ana nuna cewa za a koma a sake zaɓe kafin a kare to shi ne masana dokokin zaɓe da kuma tsarin mulki suke cewa an samu matsaloli ta hanyar tsarin mulki
shin idan aka ce ba a kammala zaɓen nan ba hukumar zaɓe tana nufin cewa waɗannan ƙuri'u da suka ɓaci da a ce suna da kyau watakila wadda ke bi mamma mai mutuwa in shi ya samu wannan ƙuri'u hakan na iya canza zaɓe shi yasa ake cewa ba a kai ga kammala wannan zaɓe ba ko me hukumar zaɓe take nufi
abin da za su ce ba a kai ga haka ba tazarar da ke tsakanin wanda aka ce yana kan gaba da wanda yake baya ƙuri'un da ke da sauran su 41,000 sannan waɗanda aka ce sun ɓaci su suka fi yawa sun fi 41,000 sun kai 49,000 shi ne suka yanke shawarar cewa tunda an samu waɗanda suka ɓaci sama da 41,000 da ke tsakaninsu
haka
don haka ne aka ce ba zai yiwu a ce an yanke shawarar ga wanda ya ci ba saboda an samu ɓatattun ƙuri'u wajen 49,000 fiye da tazaran da ke tsakanin su.
Barista Bello kana bayanin cewa an shiga wani yanayi na ba za a ce rudu ba amma an samu matsala saboda ɗan takara da ke kan gaba ya Allah ya masa rasuwa zaɓe ba a kammala ba me tsarin mulki ko kuma dokar zaɓe take cewa kan wannan al'amari.
Shin za a nake cewa a to a baya na ce muka an samu abin da a turanci ake cewa constitutional crisis ma'ana an samu yanayi mai wahala yadda ba za a iya buɗe baki a ce ga wani tanaji a cikin tsarin mulki wanda ya ambato ya hukunta cewa ga yadda za a yi ba sannan in ka tafi jokan zaɓe wanda ta ba da yadda za a yi zaɓe ita ma akwai tare da transgender ita ma ba ta fito ta ce ga yadda take nufi idan an yi zaɓe ba a kammala zaɓe ba ɗan takara ya mutu musamman akwai wani tanaji can a baya cewa jam'iyya tana iya canza ɗan takaranta kamin aƙalla kwana 30 zuwa zaɓe idan tana da wannan lokacin in ɗan takaranta na da rai da lafiyarsa kuma abin da ya faru kenan sai aka ce an ba ta dama tana iya zuwa ta canje-canje saboda wasu dalilai na cikin gida to yanzu mutuwa ya yi wanda kuma ba ta da niyya wancan lokaci da ya kamata a yi canji ya riga ya wuce gaba ɗaya sannan ga shi wannan tsari ya nuna cewa sai an gama zaɓe ne kaf sannan a ce an zaɓi mutum sannan in ya mutu za a koma a ce an ba shi da dama a rantsar da mataimakinsa to yanzu wannan mataimaki ba dama a rantsar da shi kamar yadda tanadin tsarin mulki na section 181 ya nuna domin ya nuna cewa sai an yi zaɓe ne an gama ba a gama zaɓen ba wannan matsalar da aka samu shi ne rashin wani rubutaccen doka a cikin tsarin mulki wanda yake cewa idan mutum ya mutu a gama zaɓe ba to ga yadda za a yi wannan an farta yanzu ga misali kotun kolin Najeriya ko kuma kotun da za a iya kai mata ƙara daga federal high court domin ta bayyano matsayin da za a iya amma irin matsayin da ake ciki su kuma zaɓe suna iya yanke shawara nasu na musamman ba tare da an je kotun ba su ce tun da ya za a yi zaɓe kuma an sani cewa dan takara ya mutu ba shi ya kashe kansa ba ba kuma jami'in likitin shi da kanta ba to dole kenan kuma ba da mu ayi zabi ba tare da an bar mu kowace jami'a daman ta shiga da dan takarin nata ba